This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 10 ga watan Disamban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanin labarai.
Isra'ila ta ce ta karbe ikon wani yanki da ke Golan inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke Damascus bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya. Garuruwan ƴan gudun hijirar Siriya sun yi jerin gwano a mashigar kudancin Turkiya domin komawa ƙasarsu bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin ƙasarsa da Rasha.
A cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi da masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun yaba wa gwamnati da hukumar zaben ƙasar Ghana kan yadda aka gudanar da babban zaben ƙasar cikin lumana.
An yi zabe lafiya kuma yadda aka tsara zaben ya yi kyau. Mutanen Ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki.
Biyo bayan hamɓarar da shugaban Siriya Bashar al-Assad a ranar Lahadin da ta gabata, Isra'ila ta kwace iko da wani yanki na Sudan Golan tare da kai hari kan cibiyoyin kera makamai da ke kusa da birnin Damascus. Za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto wanda zai yi duba kan zaben ƙasar Ghana. Amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, Isra'ila ta ce ta karbe ikon wani yanki da ke Golan inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke kusa da Damascus. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa ya ce Isra'ila tana fargabar cewa wasu makaman Siriya na iya fadawa hannun bata gari. Gideon Sa ya ce,
"That's why we attacked strategic weapon systems like
Shiyasa muka kai hari kan cibiyoyin makamai kamar makamai masu guba da makamai masu linzami da masu cin dogon zango da kuma rokoki domin kada su fada hannun masu tsatsauran ra'ayi." Prime Minister ya ce Isra'ila ba za ta bari duk wani mai adawa da kasar ba ya kafa wani sansani kan iyakarta. Iyakar da ke tsakanin Isra'ila da Siriya ta kasance tun bayan yarjejeniyar yakin Yom Kippur na shekara 1973. Sai dai wasu manazarta sun ce sabon lamarin zai iya kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Siriya. Daruruwan ƴan gudun hijirar Siriya sun yi jerin gwano a mashigar kudancin Turkiya a lardin Kilis domin komawa ƙasarsu bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. ‘Yan Siriyan sun shaida a murya Amurka cewa suna farin cikin komawa ƙasarsu. Muhammad Daha, wanda ya yi gudun hijira zuwa Turkiya a shekarar 2014, yana daga cikin ‘yan Siriyan da suka yi layi a mashigar don komawa garinsu tare da ‘ya’yansa biyar. Daha ya ce a da ba zai iya komawa ƙasar saboda yakin, amma a yanzu yana matukar farin ciki da rikicin ya zo ƙarshe. Ya ce zai koba garinsu na Aleppo tare da ‘ya’yansa biyar, kuma yana da yakinin za a samu zaman lafiya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin ƙasarsa da Rasha. Shugaban ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Kyiv tare da madugun ‘yan adawa na Jamus Friedrich Merz, Ukraine na son kawo ƙarshen yakin fiye da kowa, ko shakka babu ƙudurin diplomasiya zai ceci rayuka da dama. Zelensky ya kuma ce a shirye yake ya bada damar a tura sojojin kasashen waje don taimaka kasarsa kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Rikicin da ya shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa. An dai fara batun sasanta rikicin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump. Trump, wanda ya gana da Zelensky a birnin Paris a ƙarshen makon da ya gabata, Trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ya kuma yi kira da tsagaita buɗe wuta da tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin mafi girma a Turai tun bayan yakin duniya na biyu.
Tunan ba da jimawa ba, Zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. Hukumomi da masu sa ido na ƙasa da ƙasa da suka hada da kungiyar tarayyar Afirka ta AU da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ma kungiyar kasashen renon Ingila ta Commonwealth duk sun yabawa gwamnati da hukumar zaben kasar Ghana da jami'an zabe da na tsaro da jam'iyyun siyasa da kafafen yaɗa labarai kan rawar da suka taka wajen tabbatar da nasarar gudanar da zaben na Ghana. Hukumomin sun bayyana matsayar tasu ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Accra. Wakilin mu Idris Abdullahi Bako na dauke da karin bayani.
Da take jawabi a taron manema labaran a Accra babban birnin Ghana, Sahle Wakzeed, tsohon shugabar kasar Habasha, mashugabar tawagar sa ido kan zabe na tarayyar Afirka, tace gudanar da zaben cikin lumana na ƙara tabbatar da demokradiyyar kasar.
African Union Election Observation Mission.
Tawagar masu sa ido a zabukan kasashen tarayyar Afirka ta yaba al'ummar Ghana bisa jajircewa da suka yi na tabbatar da tsarin demokradiyya, wanda hakan ke nuni da yadda aka gudanar da babban zaben kasar a ranar 7 ga watan Disamba 2024 cikin lumana. Gaba ɗaya tsarin zaben ya bi ka'idojin yanki da na ƙasa da ƙasa. Alhaji Muhammad Namadi Zambo, jagoran tawagar sa ido na kungiyar ECOWAS, yace masu kada ƙuri'a sun yi zabe cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ko takurawa ba. Tawagar masu sa ido kan zabe ta ECOWAS na taya al'ummar Ghana murna tare da yi musu fatan ci gaba da samun zaman lafiya, ɗaukaka da ci gaba. Kungiyar sa ido ta Commonwealth a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana, Dr. Mokgweetsi Masisi, yace sun lura an baiwa na ƙasassu da tsaffi fifiko, sai dai kuma sun lura da ƙalubale a wasu rumfunan zabe don wurin kada ƙuri'a yayi wa masu amfani da keken gurage tsaye.
A final report with key recommendations will be submitted to the Secretary General and shared with the government of the Republic.
Rahotonmu na ƙarshe mai ɗauke da muhimman shawarwari za a miƙa shi ga babban sakatare kuma a raba zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Ghana da basu ruwa da tsaki da sauran jama'a. A gefen taron, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma jagoran tawagar kungiyar ECOWAS, Alhaji Muhammad Namadi Zambo, ya yaba hukumomi da al'ummar Ghana bisa yadda aka gudanar da zaben kan tsari a hira ta musamman da ya da muryar Amurka.
Alhamdulillah, an yi zaɓe lafiya kuma yadda aka tsara zaben ya yi kyau. Mutanen Ghana sun yi ƙoƙari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa. Mataimakin shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa ba shi ne ci zaben nan ba. Nan da nan tunda sassafe ya fito ƙarfe 9:30 ya yi bayani wa 'yan jaridu da 'yan ƙasan Ghana, kuma ya yi wa wannan murna John Mahama wanda ya ci wannan ya ƙara ba da zaman lafiya.
Alhaji Namadi Sambo ya ce yadda 'yan takara ma suka gudanar da yakin zaɓe abin koyi ne ga ƙasashen Afirka.
Yanda kowa ya bi doka, aka bi tsari yanda aka shirya wajen zaben nan. Kuma yawancin campaign da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane, saboda haka wannan abun koyi ne na cewa an zo zaɓe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a zaɓe shi zai yi wa jama'a. Ina ganin wannan abun koya ne.
A daren jiya dai, tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC, wanda ya lashe zaben Ghana da kashi 56.55 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, ya yi jawabin amincewa da nasararsa bayan hukumar zaɓe ta ayyana shi wanda ya lashe zaben ƙasar a hukumance. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. To sashen Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Bayan shekaru tana adawa da matsin lambar da take fuskanta daga ƙasashe akan gurɓatar yanayi, China, babbar ƙasa mai fitar da iskar gas a duniya, tana neman a ɗage mata dokar kotun ICJ ta duniya da ke Hague. Tun a makon da ya gabata ne, ƙasashe da ƙungiyoyi sama da 100 suka gabatar da hujjoji a gaban kotun ƙolin ta duniya dangane da alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe kan sauyin yanayi, da kuma ko ya kamata a ɗorawa wasu ƙasashen alhakin ɓarnar da suke haddasawa. Ma Jinmin, wakilin China, ya yi ƙorafin rashin amincewa da ɗaukar alhakin gurɓata yanayi a cewar wani rahoto da cibiyar bincike ta Gratam kan sauyin yanayi da muhalli ta fitar yace an shigar da kararraki fiyar da 2000 kan sauyin yanayi a duk duniya amma galibi masu da'awar na fuskantar babban kalubale wajen samun sakamako mai kyau Daya daga cikin yan tsiraru masu dauke da bakamai dake fafata da sojojin Myanmar sun yi ikrarin cewa sun karbe ikon sansanin soji na karshe a wani gari mai matukar muhimmanci a yammacin kasar tare da samun cikakken iko kan iyakar kasar da Bangladesh mai tsawon kilomita 270 karbe ikon yankin Mandaw da sojojin Arakan suka yi ya sa ikon da kungiyar ke da shi a arewacin jihar Rakhine ya fadada sannan kuma ya nuna wani ci gaba a yunkurinta na samun yancin kai har ila yau Rakhine ta zama cibiyar yakin basasar Myanmar inda masu rajin kare demokradiya da wasu tsiraru masu dauke da makamai suke neman yancin cin gashin kansu inda suke fafatawa da shugabannin sojojin kasar waɗanda suka karɓi mulki a shekarar 2021 tun bayan da sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi.
A gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi gabas ta tsakiya. Biyu bayan hamɓarar da shugaban Siriya Bashar al-Assad a ranar Lahadin da ta gabata, Isra'ila ta kwace iko da wani yanki na tuddan Golan tare da kai hari kan cibiyoyin kera makamai da ke kusa da birnin Damascus. Grace Alheri Abdu na dauke da fasarar rahoton Linda Grandstein daga birnin Kudus.
Prime Minister Isra'ila Gideon Sa'a ya ce Isra'ila ta damu matuƙa cewa wasu makaman Siriya na iya fadawa hannun waɗanda ke son cutar da ƙasar Yahudawa.
That's why we attacked strategic weapon systems.
Yace shi yasa muka kai hari kan muhimman wuraren da za su iya zama makamai, kamar misali sauran makamai masu guba ko makamai masu linzami masu cin dogon zango da rokoki domin kada su fada hannun masu tsatsauran ra'ayi. Yayi magana ne bayan da sojojin Isra'ila suka karɓe wani yanki da ba a musayar wuta tsakanin Isra'ila da Siriya. Prime Minister Isra'ilan ya ce Isra'ila ba za ta bari duk wata runduna da take gaba da Isra'ila ta kafa kanta kan iyakai kasar ba. Sai dai manazarta Isra'ilawa sun ce Isra'ila na kallon abubuwan da ke faruwa a kasar Siriya matsayin wani batu na cikin gida na al'ummar Siriya, kuma tana fatan jagoran 'yan tawaye Abu Muhammad Al-Golani zai iya kulla dangantaka da Isra'ila.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Tace na san zahiri cewa Isra'ila tana da wannan alaka da Kurdawa a Syria. Sun tuntubi gwamnatin Isra'ila sun ce za su ba da hadin kai. Don haka Kurdawa da kuma Druz na tuddan Golan na Isra'ila su ma suna aikewa da sakonni iri-iri na zaman lafiya ga Isra'ila. Iyakar da ke tsakanin Isra'ila da Syria ta kasance iyakar Isra'ila mafi kwanciya hankali na tsawon shekaru sakamakon yarjejeniya da aka cimma bayan yakin Yom Kippur na shekara 1973. Sai dai wasu manazarta sun ce sabon yanayin zai iya kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Siriya.
A gaida Grace Alheri Abdu da fasarar rahoton Linda Grandstein. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Zabi yana fitowa da sakamako guda biyu ne, kai nasara ko ba kai nasara ba.
In ka duba abin da ya faru, election gada aka yi ko zaɓen gada aka yi, mun san kamar yana zuwa, amma ba ga yanda ya faru yanzu ba. Abin da muka hange na zo mun san mun ci kuma da nisa, amma ba irin wanda nisan ba.
Mun rubuta kaddara da tawakkali ga Allah.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. To daman dai an ce rana ba ta ƙarya, gashi a kwana a tashi Allah nuna mana ranar da kasar Ghana za ta kammala zaben ta na shugaban kasa, kuma ta je ta dauki tsohon shugaban kasanta ta wanke shi sarai ta maido da shi a matsayin sabon shugaban kasa. Ina muku magana John Dramani Mahammad, mutumin nan da ya yi mulkin ko kuma shugabancin kasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017, wanda kuma yanzu ya dawo sake darewa akan kujerar mulki bayan da ya kada mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu, wato Mahmud Bawumia na jam'iyyar NPP. To yan kasar Ghana kam da dama da ke kasashe daban-daban sun nuna farin cikin su game da wannan sakamako da aka samu, kamar da za ku ji su suna faɗa muku.
Ni ne Khalifa, ina nan Germany born. Muna murna, muna gode ma Ubangiji da ya sa murna cikin zuciyar mu, kuma special mun da muke Europe nan, mun gode ma Allah da koda shi Mahmud Bawumia ma ya ci ma da ya mu na daji, amma abin da ya sa ba mu sun ya ci ne don saboda ko ya ci wayan ga mutane su nawa za su gwada mai abin da zai shekara 8 ba abin da suka kulla, wallahi shede kudin kaya ta zuwa bisa.
Sunana Adam Abul Bashar, ni dan gani ne amma mazaunin Najeriya. Mun yi matukar murna za mu ce alhamdulillahi John Dramani Mahammad ya sake dawowa kan karagar mulki. Fatar mu shine Allah Ubangiji ya sa kar jama'a su yi dana sanin dawowa da shi.
Sunana Abdul Karim Al-Hassan, Ghana a cikin kacin kuma su ne fito. Ina mazaunin nan Yamai. Na jira da saboda Muhammad ya taba mulki. Mun san mulkin shi yadda yake. Ya gina hospitals, ya gyara airport, international airport, kuma ya gina schools. Kuma shi mutum ne kamar magana yana saurarawa. Kisa na ji dadi na aka mero shi. Da kuma ni inda na ji dadi yanda ba ma ITS ba su ma announce kamar zabe wanda yake ba, amma sai Bawumia ya kira Muhammad ya mai congratulation, ya burge ni sosai, ya ga yana gwana maturity cikin democracy.
Madalla, to wakilinmu da ya tashi ya taka nan ta Kano daga nan Washington ya je can Ghana, wato Baba Yakubu Makeri, ya zauna da wakilai ko kuma karabai ko hadimai guda biyu na bangarorin manyan jam'iyyu nan guda biyu da suka fafata. Ya shirya muhawara tsakanin Alhaji Audu Arif, wanda wato dan kwamitin ziyartarsa ne na ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC, ya haɗa shi da Alhaji Salim Mansuru Bamba, wanda shi ne babban jami'in gudanar da abubuwa bangaren wato yankin Ashanti, domin ita jam'iyyar NPP shi ne wakilinta a can. To kuma sun taba abubuwa da dama daga ciki wanda suka hada da yadda suke ganin yadda zaben ne ya gudana, da me ya janyo shan kayan shi Mahmud Bawumia da dai sauransu. Bari in barku da su.
Da farko sashen Hausa na muryar Amurka yana yi ma duk jam'iyyun duka barka, kuma yana yi ma al'ummar Ghana baki ɗaya barka na wannan nasarar zaɓe da aka yi cikin kwanciyar hankali. Abinda muke so da farko mu sani, ya kuka ga wannan zaɓen da aka yi? Da farko bari in fara da Alhaji Audu Arif, tunda ku ne kuka yi nasara a wannan zaɓe. Ya jam'iyyar wato ɗan jam'iyyar NDC wanda dan takaranku John Mahammad shine nasara, ya kuka ga wannan zaben da aka gudanar?
Zabe dai kamar yadda ake kullun an yi zabe lafiya, an kare lafiya. Ko da dai akwai wuri kaɗan da yake dan tangarɗa, yau wannan tangarɗa ina ganin kamar abu ne da yake za a iya a magance shi, ba abu ne da yake zai zama abin tashin hankali koko. Domin in ka duba abin da ya faru election gada aka yi ko zaɓen gada aka yi, NDC irin jan da suka yi ma NPP, ina ganin kamar ba abin da ya kamata mu tsaya ma muna gaddama ta juna ba ne. Inda an koda je mun hangi abin yana zuwa, mun san kamar yana zuwa, amma ba ga yanda ya faru yanzu ba. Abin da muka hangi na zo mun san mun ci kuma da nisa, amma ba irin wanda nisan ba.
Daman da abin da zan tambaya ma kenan gaba, wato daman kuna sa irin wannan abu haka na faruwa?
Yana faruwa kowace shekara 8 in ka duba kasan Ghana, ana canjin gwamnati. Bai kai lokacin da za mu iya mu yi wani abin da yake za mu iya mu sake ba. Mun iya mu sake wata rana. Ba abin da ba mu kai inda za mu iya mu zance shekara 8 nan ba. Domin in ka duba
mutanen Ghana suna ganin shekara hudu yayi ka dan abaka ka aiki mulki kai mulki ka iya ka sake abubuwa cikin shekara hudu sai sa waɗanda suka zama constitution ma su da kaman a'a bari mu yi su ƙara mai shi shekara hudu nan in ya iya ya wani abin cinci ko mutane sun saurare shi sai su ƙara mai shekara hudu to amma ba wanda zai yi shekara takwas kan kujera yace kaman a'a ya kawo wani abin da yake gode wanga excuse ne abin da yasa ban iya nayi kaza ke kuma abin da yasa ban iya nayi ba wanda zai dauki wannan shekara takwas ya isa mutum ka sake abubuwa
wato daman kun san za ku yi nasara je kenan
eh mun wannan yana aje mun san mun yi nasara kan wannan na biyu shine akwai kunci cikin kasan una kunci talakawa na wahala sai kuma lokacin nan in kai ma gwamnati magana gwamnati talakawa su kai magana wannan ba tun party ba talakawa na fuwa sai kaga an gwamnati ya fito ya ce ƙarya ake yunwa ko kaga yunwa ba abin dolewa ba
yawa mun kai ga wannan bari kuma in ji daga bakin Malam Salim Malam Salim ya kuka ga wannan zaben dama abu ne da kuke tunanin hakan ya faru ko dai a'a
alhamdulillah ina godiya kwarai-kwarai da gaske a kashin gaskiya wannan zabe mun daga cikin campaign da shugaba wanda ke fito da nan da fara ta
Malam Salim da cire muryar ka daga murya sosai ba a jinka
da shugaban mu Dr. Alhaji Mahmud Bawuya muna ganin cewa da yadda Allah za mu nasara da amma ka duba sakamakon zabe da muka gani a jiya har zuwa yau da har shugaba Alhaji Dr. Mahmud Bawuya da kansa ya fito ya yi magana da internal coalition na MPP da muka yi ya nuna cewa tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama shi ne wanda ya yi nasara a kan haka tun hukumar zabe ba su fito sun yi ba da sakamakon zabe ba don jefa tawun don cewa yadda za a yi mu samu zaman lafiya a cikin ƙasar. Zabe yana fitowa da sakamako guda biyu ne a yi nasara ko ba ka yi nasara ba. A kan haka mutanen Ghana sun yi magana so loudly decisively amma tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama shi ne wanda suke son ya zama shugaban ƙasa 2025 zuwa 2028. A kan haka mun rukuni kaddara don yi tawakkali ga Allah muna fata a kyautata zato da aka yi ma tsohon shugaban ƙasa ya cimma buri a dukkan mutanen Ghana mu ci amfani muna kyautata zato kan haka domin alƙawla da dama da ya yi mana muna fata wayannan alƙawali ya iya cika a wannan lokaci da muke ciki abinda ke faruwa da yake bai zama mana abin jin daɗi ba kuma demokradiyya da muke yi bai ba da dama bayan an kare zabe ya kamata muna girma cikin demokradiyya partin da ta lashe zabe tana murna wanda kuma DP wanda ke mulki da bai zabe ba ta gefa ta wurkancewa alhamdulillah yadda ta tsara
wato ta amince da shan kai
ta amince da tsaye so akan haka ka duba a yanzu haka da muke magana za ka samu dundunami da dama ana zuwa ana inda kaya daga dundunomi a san kesa da ke akwai duk waɗannan ababen nan bai dace ba domin inda muka kai matsayi a Ghana da mutane ke kwaikwayon a ɓangaren demokradiyya bai kamata a wanda lokaci a ce MPP ina mai Dr. Mahmud Bawuya bai fito ya ce kamar mun amince da sakamakon zabe ba da wannan lokaci za a yi ake kama wani abu ya faru tashin hankali ya abu
yawa to Malam Salimu tun da dai ka riga ka ce kun amince da shan kai na wannan ko kuma kun amince da rashin nasara to a tunaninka menene kake ganin ya haddasa wannan rashin nasara da ba mumiya ya yi ko kuma da ya sa bai kai labari ba a wannan zaben da aka yi
dalili kuntune mun yadda Mahmud Bawuya ya isance da mutanen Ghana da dama ya san cewa akwai kunci cikin kasan Ghana amma sai labarin da muke ba mutanen Ghana ne kunci da ke cikin kasan Ghana ba kana kawai ba COVID ne ya zo ya afaki duniya baki daya wasu yayi din ba yasu yau duniya baki daya kana na hauhawa farashin kaya na hauhawa duniya baki daya ba inda kake ganin akwai farashi yana zuwa kasa da makamance su amma dai ke mu muna cikin developing country
kasa mai tasowa na'am
kasan da tasowa kuncin yana da yawa sai su mutane ba su samu bakida saboda shi ya zama to kai shi mutane a ni kani na mutane sun tsaya kan kunci ne suka yi vote a wannan bangare waɗanda suke cikin jam'iyyar NPP da suke ganin cewa ba za su iya su vote ba wani political party ba yawancin su ba su fito sun zo sun jefa kuri'a ba din ka duba turnout din cikin shafin sofa da muka yi it is around 57.6%
wato waɗanda suka fito suka gada kuri'an su ba su fi kashi 56 ba cikin 100
cikin dari wadda a lokacin da figure da na samu kenan so waɗannan mutane nan ba su fito sun yi zabe ba saboda shi yawanci ba za su samu MPP ba za ta yi nasara ba
to mun gode Malam Salimu bari mu je ga Alhaji Audu Arif Alhaji Audu kaji maganganun da Malam Salimu yayi zan nemi ka maida martani amma bari mu baka tambayar da zaka amsa mana in ka maida martani sai ka ci gaba da bayanin ka kai ta bangaren ku menene kake ganin yayi dalilin da yasa tsohon shugaban kasa John Mahama yayi nasara a wajen zaben da aka yi amma kana da minti daya ka maida martani kan batutuwa da Malam Salimu yayi
to ma da lab to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa ce mu zo mu ci gaba kuma kamar yadda kuka ji inda suka tsaya daga nan zamu dora mu fara duban waɗannan abubuwa ne suka taimaka wa Muhammad ci zaben nan ya sake dawowa matsayin sabon shugaban kasar Ghana muna godiya ga shi baba ya kuma makeri da kuma bakin nasa Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
bayan habbarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Syria Isra'ila tace ta karbe ikon wani yanki dake Golan inda ta kai hari kan masana'antun makamai dake kusa da Damascus ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa yace Isra'ila tana fargabar cewa wasu makaman Syria na iya fadawa hannun bata gari Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin kasar sa da Rasha. Zelensky ya kuma ce a shirye yake ya bada damar a tura sojojin kasashen waje don taimaka kasar sa kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Rikicin da ya shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa. An da ya fara batun sasanta rikicin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump. Trump wanda ya gana da Zelensky a birnin Paris a ƙarshen makon da ya gabata. Trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Bayan shekaru tana adawa da matsin lambar da take fuskanta daga ƙasashe akan gurɓatar yanayi. China babbar ƙasa mai fitar da iskar gas a duniya tana neman a dage mata dokar kotun ICJ ta duniya da ke Hague tun a makon da ya gabata ne ƙasashe da kungiyoyi sama da 100 suka gabatar da hujjoji a gaban kotun kolin ta duniya dangane da alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe kan sauyin yanayi da kuma ko ya kamata a dorawa wasu ƙasashen alhakin barnar da suke haddasawa Ma Jinmin wakilin China ya yi korafin rashin amincewa da ɗaukar alhakin gurɓata yanayi
masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mutala Faruk Sanyin na ake muku fata alkhairi. Ma'assalamu.